tambayar ka sai dangane da magana akan karatun boko da aikin gwamnati. Ni ban san ku kuma Allah kuma ya jarabe ku da wannan fitinar ba. Na ɗauka mutanen Maiduguri ne kawai Allah ya jarabe su da wannan fitinar. Na farko dai aikin gwamnati ya halatta. Aikin gwamnati ya halatta. Na biyu karatun boko ya halatta. Imma bai zama tilas ba, lallai halal ne. Yakan iya zama tilas a wani lokaci. Duk wanda ya ce bai halatta ba aikin gwamnati ba ya da abin da zai kare kansa da shi ta fuskar dalilai na shari'ar musulunci. Sai dai ya ɗauki waɗansu dalilai ko ba su inganta ba ko kuma sun inganta amma ya musu fassarar da ba ita ce hakikanin fassararsu ba. Duk wanda ya ce bai halatta ba a yi boko, to ina ganin hanyar da ake bi ana koyar da boko ce ta sa ya ba da fatawar bai halatta ba. Ita ko ilimin bokon daban, hanyar karantar da shi daban. Don haka idan za ka yi suka sai ka yi suka akan hanyar karantaswar amma ba akan hanyar ilimin ba. Amma ka ɗauki boko a matsayin boko, shi menene ma boko? Ba yare ba? A'a, ba ma yaren ba ne boko. Bokon shi ne kimiyya. Idan ka karanci wannan kimiyya da turanci ya zanto turanci, in ka karance ta da yaren China kuma da yaren China, in ka karance ta da yaren Japan kuma da yaren Japan, yadda ake kera mota a Amerika ana yin ta a Japan, a Amerika ana turanci da Ingila, a Japan kuma ba a turanci ana wani yare daban. Yadda ake tape recorder a Amerika da Ingila da Switzerland kuma ana yin tape recorder a Thailand, ana yin ta a Japan, ana yin ta a China. Can suna amfani da wani yare, ana amfani da wani, wato shi ilimin kimiyyar daban, yaren da zaka karanta kimiyyar da shi kuma daban. To duk wanda yace boko haramun ne sai ka tambaye shi me ya haramun, ita kimiyyar kanta ko yaren? Idan yace yaren ne haramun, to kai wahala ta Hausar ka. Ina nasin da yazo ce maka kai Hausar ka kuma ita ce addini, kuma turancin mai turanci, faransancin mai faransanci, canancin mai canancin, in yabarancin mai in yabarancin, shi kuma kafirci ne, waye ya faɗa maka haka? Idan ko yace kimiyyar ce, to kaga kenan duk mai makaniza akan titi, duk inda garejin gyaran mota, gyaran radio, gyaran fridge ke, ko da mutum bai yi boko ba wannan kimiyyar da ai akwai ta, to shi kuma wannan ya ce kenan duk haramun suke ci. Duk mai gyaran mota, duk mai gyaran radio, duk mai gyaran television, duk mai gyaran agogo, duk mai makaniza wanda zai maka faci, duk haramun suke ci, dan kimiyyar ce haramun. Kaga idan mutum ya ce wannan sai ka ce to zo ta'al li najlis wa nuharrir mahallan niza, zo ni da kai mu tantance a ina fagen dagar yake ni da kai akan me muke musu yaran. To ka kawo mun nasin da shi turanci haramun ne, ayi amfani da shi, faransanci haramun ne, yahudanci haramun ne. Manzo Allah ya ba da izini ga sahabbai sun koyi yahudanci, yace ku koyi yaran su, dan ba zan amincewa abin da suke rubuto mun ba. Yasa sahabbai suka koya cikin sakatarorinsa, ɗaya daga cikin sahabban ya koyi yahudanci zai iya rubutawa ya karanta cikin kwana shida dan nat, tunda annabi ya ce su. To kaga wannan jahilci ne, wani ya zo ce boko haramun ne, haka kawai ka ce boko haramun ne. Dole ku tambaye shi, turanci yare ne? Da turanci ake karanta biology, da turanci ake karanta chemistry, ake karanta physics, ake karanta geography, ake karanta kaza. To su waɗancan ilmomin su ne haramun ko shi yaran da aka koyi wannan da su ne haramun? Dole ya yi bayani. Kuma waye mai da su haramun? Allah ko manzansa ko shi ne kawai ya ciro daga cikin aljihunsa ya bayar? Dole ya yi wa mutane bayani. Na yadda a cikin hanyar karantar da boko, hanyar karantarwar za a samu kurakurai. Shi kanshi ilimin a cakuɗa shi da wani ba a samu kurakurai. To sai a cire wannan kuskuren a jefe shi gefe guda, sai a rike daidai din a yi amfani da ita. Hanyar karantar da boko a cakuɗa maza da mata baligai, wannan kuskure ne. To lokacin da ka hau mulki, na hau mulki, wani mai kishi ya hau mulki, sai ya zo ya wajabta cewa a ware maza daban mata daban. Matan su cigaba da bokon, mazan su cigaba da bokon, ai shi bokon dai yana nan. Yanzu menene aka samu kuskure? Hanyar me? Hanyar karantarwa. Hanyar karantarwa sai ta haramta shi? Yanzu a kasuwa ba ana mu'amala da riba ba? tunda ana mu'amala da riba sai wani yazo ce ka je ka shiga kasuwa kai kasuwanci ya zama haramun sai zai ce maka me in zaka yi kasuwanci ka kauce wa me ribar to kuma wannan a karan kanka zaka iya kauce mata tsarin karatu kuma tunda ba ku da makarantu na ku na musulmi na ku na ku kadai sai na gwamnati galibi na ku na ku kadai ba su da yawa ba za su iya hadide dukkan wanda yake son yayi karatu ba ko a mataki na primary ko karama ko babban secondary to za ku kai na gwamnati kenan to wannan kuma laifin waye laifin gwamnati ne ko laifin ku kowane coci yana da makaranta ko kuma masallatan juma'a nawa suke da makaranta kowane coci yana da nazare da primary har zuwa junior da senior secondary school kuma zai karantar da ƴaƴansu ilimin bokon a bisa ga yadda ya dace da aqidarsu su kai me ya hana ka a masallacinka kai da ilal ranka ku kuma ku bude ku karantar da ƴaƴan musulmi a bisa ga abin da ya dace da aqidarku ku haka wannan ya zama shirme wannan waɗanda suke kawo waɗannan ko dai ka samu mutumin da yake da kyakkyawar niyya yana fatan samun rahmar ubangiji amma ba ya da ilimin addini ko kuma ka samu mutumin da dama can shi babbar manufarsa ya kawo wani abin da zai kawo musulmai cikas ya jefa su cikin wani rudu bayan ga kalubalen da ke gabansu ko wannan ko wannan baka da na ukun wannan amma ka ce mutum yana da kyakkyawan ilimi gyararre da kyakkyawan niyya kuma yazo yayi wannan shirman ba wanda zai wannan wallahi ba wanda zai wannan ko dai mai kyakkyawan niyyar da baya da karatun addini mai zurfi da zai gane abubuwa ko mutumin da dama can mummunan niyya ce da shi yana so ya kawo musulmai cikas yazo ya rudi ƴaƴan musulmai ya hana sin abu kuma bai ba su wani abu ba a madadin sa ma'ana ya raba su da wancan ko bai ba su wani ba a madadin sa akwai wani malami mai duburu mai wannan aqidar wani abin mamaki shine yana hana ƴaƴan musulmai su yi boko sai Allah ya jarrabe shi matarsa naƙuda ta kama ta kuma ya rasa yadda zai yi ya karɓi ya zama ungozo ma a gida ya kai ta asibiti likita arne da haihu a hannunsa shi ya karɓi jaririn ya ga tsiraitin ta ba komai a jikinta shi wani daga cikin wanda suke cakar ai boko haka ya faru to ko me aka yi kenan wato ka ki shiga ta kofa amma ka biyo ta windo to waye mai gaskiya tsakanin wanda ya shigo ta kofa da wanda ya biyo ta windo kuma ya fi sauki ba wahala ka shiga ta kofa amma ta windo sai ka tattare kafar wando kuma da an ganka za a ce ya wannan zai shiga ta nan gurin zai fita ta nan gurin ka sa shakku a cikin zuciyar mutane kuma ɗaya daga cikin masu wannan maganar lokacin da rikicin Taliban din nan ya taso a Maiduguri da rigima ta yi rigima ya tafi Umara sai ya tsaya sai ya ki dawowa saboda ana neman sa har a internet an yaɗa sunansa ana neman sa ni da shi muka zauna ni da shi da waɗansu ɗaliban ilimi duk abin da yake kafa hujja da shi muka ce ya kawo shi muka yi duk iya bayanin da zamu iya masa yace wallahi ya gamsu 100%. Nace to gamsar mu ne da kai a daki ba za ta wadatar ba ka je ka samu waɗanda ka dora akan wannan ka faɗa musu tsakaninka da Allah amma ya kasa yi saboda yana jin tsoron in ya faɗa mabiyansa za su yi masa tawaye sai ku haɗu da shi ku yi magana ya faɗa maka wani abu idan ya koma gefe kuma sai ya faɗi wani abu daban to wannan kuma addini ne ina ga bai kamata ku matasa ubangiji ta Allah ba ku basira da hankali kuma ku zo ku mai da kanku dole yi gidadawa yanzu ba ku ganin kalubalen da ke gaban mu musulmi a nan kasar yanzu waɗanda suke babbar musibar mu fa ba wai karatun boko ce musibar mu ba ƴan bokon da ba su da tarbiyar addini irin ta ku koma sai yin bokon yanzu wanda ya bokon da shekara 30-40 da waye galibin su da yawa daga cikin su ƴan kadan ne suke karatun addini da yawa ba su yi karatun addini ba dan haka ake hada kai da su a cuce mu ko kun taso mun fara jin daɗi ko zama wakilinmu a wannan kuma wani ya zo ya haifa muku da wani rudin kwakwalwa ka faɗa mu yadda za ka kalli wani sadar duk wani ɗan gwagwarmaya na duniya ku nuna mun jahili duk wani ɗan gwagwarmaya na duniya ka nuna mun jahili jahili ba abin da yake iya yi to kai ba kai karatun addini balantana ka karantar da mutane Qur'ani da hadisi ko ba kai boko balantana ka zama wani gogaggen injiniya gogaggen likita gogaggen masanin tattalin arziki gogaggen educationist gogaggen kaza kaza a fagen rayuwa ka taimaka al'umma to me amfanin ka kai baka ga danga baka ga dangi me amfanin ka duk waɗanda kake ji ƴan gwagwarmaya sai da suka karantu. Usama bin Laden injiniya ne, ba karatun addini ya yi ba. Ayman al-Zawahiri medical doctor ne, ba karatun addini ya yi ba. Abu Mus'ab al-Zarqawi din nan da kwanan nan America take ganin ta yi nasarar da bata taɓa cinta ba a tunda aka shigo shekara ta 2003 din nan, ba karatun addini ya yi ba, ba malamin addini bane ba. Duk yawancinsu matasa ne masu kishin addini, suka tsaya suka karanci bokon, suka san duniyar Bature, suke mayar masa da makirci da hanya irin tashi. Saboda duk abin da Bature ya kera za su iya sarrafa shi, shi ya kera su za su sarrafa shi. Kuma suka zo su kwakwalce na Baturen, kuma su yi nasu daban wanda shi ko Baturen baya iya ganewa. Meye matsalar America a Iraki? Ana kai mata hari bata san su wace ke kai mata hari ba. Ana yakarta da makamin da bata sanya aka kera shi ba. Shi ne fa matsalar America a Iraki. Waɗanda suke gwagwarmayan nan suka hana America sakat, duk sun tsaya sun yi wannan karatun da koyo wani ya zo yana zuga koyo na ce muku kafirci ne. Kuma da zai ce aikin wani ta kafirci ne. Shi kuma yana da mota, kuma zai plate number. A gidansa ya je ya kera number da yake so ya rubuta ko a wurin gwamnati ya karba. A gidansa ya yanke insura ko a wurin gwamnati. Idan zai canza takardu kuma a wurin wa, a wurin gwamnati. Kuma yana da passport zai tafiya zuwa kasar waje. Shi ko passport din qala Allahu qala Rasulullahi ne da bismillah aka bude passport din? Ko ismullahi al-azam ne a jiki? Ko Federal Republic of Nigeria da daji da dawaki sun yi haka? Waye bashi? Ba hukumar jami'an custom ba? Yadda da ita yasa ya karba ko rashin yadda da ita? Idan da ya dauka aikin banza ne sai ce ai ni ban yadda da gwamnati ba, aikin custom ma aikin banza ne, da haka duk takardar da za ta baka banza ce, dan banza ba ta haihuwa sai banza, da haka ba ruwa na da haka zan shiga a haka. Saudiya kasar musulmi ce, da an tambaye ni zan yi kalmar shahada, ina passport in ce ashhadu an la ilaha illallah, ina visa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, sai da gwamnati ta bashi passport, sai da yaje gwamnatoci suka bashi visa, sai da yaje bilahi ai ya fada immigration ya buga masa cewa ya shiga, in ya shigo kuma a buga masa cewa ya shigo, kuma ya kai matarsa asibitin gwamnati, kuma ya yanki insurance a wajen gwamnati, kuma ya hau titin da gwamnati ta yi da kudin river, da kudin harajin brewery, da kudin fetur, da ata kudin juna aka yi titina, kuma yake shan ruwan famfo, kuma yake amfana da kallon tarki dan na gwamnati. Kaga ya ki shiga gwamnati ta kofa, amma ya shigo ta me? Ta window. Ina ga ya kamata mu fahimci abu yadda yake. Ya yan uwa musulmi, tsari da ake gudanar da mulki a kasar mu, ko tsarin mulkin soja ko tsari na demokuraɗiyya, dukkanin su bakin tsari ne, musulunci bai san da su ba. Tsari da musulunci durzusi shine tsari na khilafa, khilafa ta annabta, tsarin da bayan ya bar duniya aka yi ta kokarin farfado da shi, Shehu Usman ya kafa shi, ya yalwata shi a kasar Hausa, duk sarakuna suka karba, turan mulkin mallaka suka zo suka mulkushe shi, suka dasa mana sharrin da ya zuwa yanzu ba mu gama fahimtar sharrin da suka dasa mana ba. Aikin mu mu gano sharrin, sannan mu san yadda zamu yafuce sharrin daga jikin mu, sai muka tsaya mana wannan rigimar. In musulmi yau suka ce sun ƙi yin aikin gwamnati, sai a fasa gwamnati? Ba za a fasa gwamnati ba. To tsakanin ka shiga cikin tsarin, ka tsayawa musulmi wani sharri da zai same su, da ka kyale sharrin ya same su, tsakanin ka shiga cikin tsarin, ka kawo wani gyara ko da biyu cikin ɗari, uku cikin ɗari, biyar cikin ɗari, da kuma ka kyale barna ta faru ɗari bisa ɗari, wanne ne ya fi dacewa da shari'a da lafiyayyen hankali? Shiga ka hana barna, shiga ka kai ka yi ƙoƙarin kawo mai gyara. Ni na san lokacin da shi wannan mai da'awar ya tattara waɗansu daga cikin ɗalibansa suka je wajen gwamnan Zamfara, akan ya kawo shari'ar musulunci, suka jaddada mubaya'a da nuna goyen baya da yadda. Shi kuma gwamnan Zamfara takobi ya zare yayi jihadi ko ta hanyar demokrasi ya biyo. Da me ya kafa hujja wajen yin shari'ar musulunci da ayoyin Alkur'ani ko da bangarori na constitution din Najeriya da ya bashi dama? To abin da yayi yayi daidai ko yayi kuskure? Yayi imani ko yayi kafirci? Kaga duk wannan abin tambaya ne. Duk wannan abin tambaya ne. Gwamnan Zamfara bai kawo shari'ar musulunci dari masa dari ba, amma ya kawo wani gyara. Gwamnonin da duk suka ce za su yi shari'ar musulunci ko a Bauchi ko a Kano ba su kawo shari'ar musulunci dari masa dari ba, amma sun yi wani gyaran da ya tsare mai ake ciki a baya. Sannan kuma su kansu galibinsu ba su karanci shari'ar musulunci ba, suka san menene ita. Suna faɗa da abin da ba su fahimta ba. Sannan malamai da ya kamata su wayar da kansu su nuna musu dare da rana, wani lokaci son zuciya ya shiga, wani ya faɗa musu, wani kuma ya zo ya rushe. Amma tare da haka an samu waɗansu gyare-gyaren da sun fi a ce babu abin. Dutsiyarka ba za ka ce ba da a bar maka gwamnan Zamfara, jihar Zamfara, da kuma ji a kawo gwamnan jihar Taraba a kai shi Zamfara, hukuncin daɗe ne. Ƙarya kake ka faɗa haka, in kai faɗa ka ka zama cikakken azzalimi, kuma ka saba Ƙur'ani, ka saba hadisi. Dan za a ce a fa man kana mu'minan kaman kana fasikan, za ka ce me la yastawun, kai ma ka san idan ka ce duk ɗaya ne, kuma ka san me ka faɗa kenan, ma'ana ka karanta ayatul Ƙur'ani. Mutum zai iya kawo yara idan ya shiga ciki. Gyara baya zuwa rana ɗaya, ɓarna ce take zuwa rana ɗaya. Gyara na buƙatar mataimaka, kuma mataimakan ka lokacin za ka yi gyara sun fi zama kaɗan, amma lokacin za ka yi ɓarna kakan samu mataimaka masu yawan gaske. Yanzu da ka zo ka tsare nan bakin titin nan, ko ka tsaya daga can kofar Nasarawa, ko ka je can kofar Wunti, ka ce da Allah jama'a ku zo, ina son za mu gina ban ɗaki a masallaci, gashi can ga bulo, da Allah duk mai mashin ka tsaye da shi, ce da Allah zo mu je ka tsaya ni ban ɗaki za mu gina a masallaci. Cikin mutum goma da za ka tare nawa za su taimake ka? In ka ci sa'a ɗaya, in rashin sa'a ko ɗaya. Amma da ka zo ka rara ka ihu, ka ce mu je mu ƙona wannan multipurpose ɗin, tun da an ƙi yin kaza, an ƙi yin kaza, za ka samu me? Magoya baya. Lokacin da za ka yi sharri mutane na goyon bayanka, amma yanzu za ka yi alkhairi fa. Annabin Allah mutanensa yake cewa, yake kai kuka yake cewa, law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid, ina ma ina da karfin fuskantar ku ni kadai, ko kuma ina da wani gungun mutane da za su taimake ni mu yake ku, saboda shi kadai ba zai iya ba, ni kadai ba zai iya kawo shari'a musulunci ba, kai kadai ba za ka iya kawo ba. Mataimakan mu cikin musulmi ba su ma fahimce ta ba. Menene aikin mu yanzu? Mu wayar da kansu ta fuskar da'awa da wa'azi su fahimta, ko mu sa ma waɗanda suke ciki su fita, kuma mu fita me wanda yake shine daidai a cikin addini? Duk kishin ka ba kai manzon Allah ba, amma yayi shekara 13 yana zaune a Makka, zai je ya dawafi ga ɗakin Ka'aba, awwalu baitin wudu'i lin-nas, zai je wurin yayi sallah a cikin ɗakin Ka'aba din, gashi cike da gumaka da drawing da hotuna na waɗansu mutane gunki 360, adadin kwanakin shekara su ne adadin gumakan da ke cikin ɗakin Ka'aba, manzan Allah yana kallon su don yana son su ya kyale su, don sun fi ƙarfin shi a lokacin, yana kallon su, yaje ya dawafi ya tafi ya bar su, yaje ya salla ya tafi ya bar su, yaje ya dawafi ya tafi ya bar su. Aka yi shekara 13 farko cikin musulunci a haka, ya tafi Madina, ya je ya kafa daular musulunci. Aka zo aka yi yakin Badar, aka yi Uhud, aka yi Ahzab. Daga Ahzab ne kaga Badar haɗuwa aka yi a kan hanya dai, kafirai suna kusa da Madina, dan Badar kilomita 70 ko na wuce kananta da Madina. Uhud kafirai suka zo har Madina, Ahzab su suka zo har Madina. Daga lokacin da suka tafi, manzo Allah ce daga yau sun daina kawo mana hari, sai dai mu kai musu hari. Kuma haka aka yi, yace sun daina kawo mana hari, sai dai mu kai hari. A shekara ta 5 aka yi wannan, a shekara ta 6 ya shirya ya tafi Umara, suka tsare shi suka hana shi shiga. Zai shiga da yaƙi ba a yi masa izini ba, ya dawo gida a shekara ta takwas aka je aka yi fatahu Makka aka bude Makka. Kaga ga shekara 13 farko, ga shekara 8, shekara nawa kenan? 21. Musuluncin kuma a lokacin annabin shekara nawa aka yi gaba daya? 23. To shekara 21 ta musuluncin gumakan nan suna cikin ɗakin Ka'aba, ga Qur'ani na sauka, ga kalmar shahada, ga yaƙi, ga jihadi, ga Abubakar, ga Umar, ga Usman, ga annabi da rai. Sai a shekara ta 8 lokacin da aka shiga Makka, karfi yayi karfi, sannan manzo Allah ya ji da sanda ya rinka tore kan suna cewa ja'al haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa, aka karere ya su aka fitar da zuwa waje. Yasa Ali bin Abi Talib ya ce, shiga ciki kar ka bar wani hoto sai ka bice shi, kar ka bar wani gunki sai ka sare shi, a karere ya su a fito da su waje a lokacin yayi karfin da zai iya. Kai yanzu kana son kai wannan, baka da Abubakar, baka da Umar, baka da Usman, baka da Ali, kai ko ba annabi bane? Kai din kanka amanarka da gaskiyarka da tsoron Allah ka bai bayyana ba, ko a kanka ko a makwabtanka ko a kowa ɗan uwanka, ba wanda ya ji ƙarshin mu'amalar ka cewa ka tsara sauran mutanen ka kirki, ba wanda ya ga wannan irin yadda aka ji na Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran zaratan da suka ɗaukaka musulunci gaba. In manzo Allah ya yi shekara 23 yana wa'azi kafin ya tsiyar da wannan addini, to kai kuma shekara nawa kai kana wa'azi? Shi ya yi shekara 23 na wa'azi, kai kuma kai shekara nawa har ka yanke wa mutane hanzari ka kafirta duk mai boko, ka kafirta duk mai aikin gwamnati? Manzo Allah yana ganin gumaka cikin ɗakin Ka'aba, ya san lokacin rushe su bai yi ba, dole ya haƙura da lokacin ya kuma aka rushe. To kai kana son kai gaggawa, kai ba ilimi wadatacce ba na addini, ba wayewar kai wata wadatacciya ba, tsokokin garinka kaiwa ka sani. Gwagwarmaya nawa ka karanta a tarihi waɗanda suka gwagwarmaya? Gwagwarmaya Hassan al-Banna, wace shekara ya fara, wace shekara ya mutu? Sayyid Qutb, wace shekara ya fara, wace shekara ya mutu? Harb al-Tahrir da aka yi a Jazair, wato Algeria, baladu miliyon shahid, garin da kafin su sami ƴanci daga hannun Turawan Faransa sai da suka yi hasarar mutum miliyan ɗaya, wanda duk sun yi shahada wannan a gwagwarmaya. Me ka karanta a tarihinsu, me ka sani? Abdusalam bin Badis, wace gwagwarmaya yi, me ka karanta a ciki, wani darasi za ka ɗauka? Mahdi a Sudan da ya kori Turawan mulkin mallaka sai da suka gudu da ƙafarsu, me ka sani game da tarihinsu, wace gwagwarmaya yi, wani irin mataki ya ɗauka? Makamancin su kai da ka ɗauka a nan, me ka yi? Shehu Usman bin Fodiyo da ya zo kusa, menene ka sani ma na tarihinsa in ban da sunan? Adadin yaƙoƙi nawa yayi, wanne ya je da kansa, wanne ya tura wakilci? Wanda da ka'ida bayan ka karanta Badar da Uhud da Ahzab da waɗancan duk ka samu wannan guzurin na lokacin annabta, ka karanta tarihin buɗe Rum da buɗe Farisa, dan babu darasi irin buɗe ƙasar Farisa lokacin Umar ɗan Khattab, ba ƙaramin darasi bane ba. Me ka fahimta a cikin wannan? Gwagwarmayar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Tatar wanda suka zo suka rushe dalar musulunci a Baghdad a ƙarni na 5, me ka karanta a ciki? Sannan wani tan da kake da shi yanzu? To kaga duk waɗannan ababai ne da ya kamata mu kalle su da idan basira, ba da tunani irin namu wani ƙarancin shekaru. Innal umura idza al-ahdasu dabbaraha duna shuyuhi tara fi ba'dihi al-khalala, duk abin da samari za su yi uwa da makarɓiya su wuce gaba, banda masu nisan shekaru da masu hangen nesa, to sai an samu cikas a cikinsa. Don saurayi abin da ke tudu da shi ƙillatul tajriba, ƙarancin experience, ƙarancin hangen nesa, ƙarancin ilimi mai faɗi. Amma yana da ƙarfin hali, yana da ƙwazo, yana da himma, ya yarda in an ce a mutu gobe, ya ce a zo a mutu yau, gobe ya yi latti. To amma wannan ba shi ne manufar musulunci ba, don mu mutu. Manufar musulunci wa yattakhidha minkum shuhada, waɗansu ne za su yi shahada don sauran su tsayar da musulunci don a ban ƙasa. Ba manufar musulunci ba ne wa mutu mu duka. Shi yasa wanda suka fi kowa matsayi annabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman da sayyidina Ali, ba wanda ya mutu a fagen yaki, don manufar shi ne a ci nasara a kafa musulunci, ya zama darasi ga wanda zai gaishe daga nesa ko kusa. Saboda haka ina gani ya kamata ku ji tsoron Allah cikin addinin ku, ku ji tsoron Allah cikin addinin ku, ku ji tsoron Allah cikin addinin ku, sani cewa addini ba a yin sa da tunani kawai, dole sai da karatu, sai da ilimi. Ku sani cewa lokacin da kuka ce haka, to me kuke so ku cimma daga nan zuwa shekara mai zuwa, daga nan zuwa shekara uku, wace khutba, wani plan kuke da shi a kasa? Kuma wannan plan din daga ina kuka tsotso shi? Daga ayatul Qur'ani ko hadisin manzon Allah, ko daga san zuciyar ku da san zuciyar wani wanda ya sa ku a zaure, daga ku sai shi ya rada muku shi? Duk ya kamata ku kalli wannan. Ana da bukatar wanda za ta yi karatun zamani tare da tarbiyyar addini, tare da kishin addinin musulunci, don su mai gurbin wanda ake da su yanzu, wanda sun yi karatun zamanin ba su da kishin addini. Inda ɗaya daga cikinku ne ƙarfin imaninsa da yadda yake son gaskiya yanzu ya zanto shi ne gwamna a garinsa ko shugaban ƙaramar hukuma a garinsa, da canjin da za mu samu a sandiyyar ta ba ƙanƙare ba ne musamman da wanda muka samu a yanzu ne, to wannan tazarar da za ku kai shi ne a kake. Kuma yanzu akwai wata hanya guda ɗaya da Turawa suke bi wajen yakar mu, sun karka samu kashi-kashi,
kuma za ku maza ki shiga cikinmu, ko da Zarqawi da aka kashe ka, kar ku taɓa ɗaukar America ce ta kamo bakin zaren yadda aka kashe shi, da ƴan cikinsa waɗanda suke tare da shi aka saye waɗansu suka tona asirin ina yake. Wani ɗan gari kan ci gari ne abinda na yi imani da shi cikin wannan masu da'awar na cewa babu ko babu karatun boko, babu shiga aikin gwamnati. Ni abinda na yadda da shi, na gamsu da shi a iyakacin bincike na da gwagwarmaya yadda na yi, akwai waɗanda dan Allah suke tsakaninsu da Allah, iyakacin fahimta suke nan. Wannan su ne mabiya na ƙasa, samari da ake ja. Akwai waɗanda suna da haɗin kai da waɗansu abokanan adawarmu don su kawo cikas a inda muke mashagaltu da kawo nan mu da kanmu. Ɗaya daga cikinsu ya zo ya faɗa mu, cewa ai duk malamai, malaman gwamnati ne suna kare gwamnati, na ce jamil jiddan. Shi malam wani da kake magana yana da mata uku zuwa huɗu, yana da yara adadi kaza, yakan ɗauko almajirai ya ajiye a gidansa, to shi kuma baya aikin gwamnati ko baya da rumfa a kasuwa, to shi kuma waye yake ba shi kuɗi? Shi ko ba kanan nana Umar yamma ballantana, idan mun ce anna laka haza, ce mai huwa min indillahi inna Allah yarzuku man yasha'u bighayri hisab. Shi kuma ya maka bayani, shi kuma daga ina ne? Akwai ababen da lokacin faɗar su bai ba, amma lokacin zai nan gaba. Za ka ba mutum uzuri iyakacin lokacin da kake sa ran ya shiryu, don manufar da'awa ita ce kowa ya shiryu. Amma daga lokacin da sharrin mutum zai rinjaye a kan alkhairinsa, su kuma lokacin nan ko me ya kamata ka faɗa wanda ka sani dole za ka faɗa. Amma wallahi ni ba ni da shakka a kan cewa yara da dama da matasa da ake ja, iyakacin yinsu suna yi don Allah, ba don su ci mutuncin wani ba, su haka suka fahimta ko haka aka faɗa musu. Amma da yawa daga cikinsu waɗanda suke jansu don suna da waɗansu munanan manufofi a ƙarƙashin ƙasa. Kuma akwai jami'an tsaro da suke tare da su waɗanda ba namu ba. Don kun san America tana son ta halatta wa kanta huruminku, to sai ta ƙirƙiro waɗansu abokanan adawa a cikinku na gangan wanda babu su. Sai kuma ta koda su ta fuskar tattalin arzikin, ta fuskar kafofin yaɗa labarai, to ta halatta wa kanta namanku da jininku da huruminku da komai da komai ɗinku. Wannan na ɗaya daga cikin siyasarsu. Ƙirƙiro abin da babu shi, ƙago shi a ƙarƙashin ƙasa, a sa waɗansu a ba su leburantin su dai su yi wannan. Saboda haka sai an yi hattara sosai da sosai. Kila abin da zan iya faɗa ke nan yanzu. Daga shi har ɗaya da minti 20, inda tun lokacin sallah ya riga ya yi, kuma kuma za ku so in ɗan huta kuma kafin idan an jima kenan. Abin da muka faɗa na daidai, Allah sa mu tare ya a kan lada. Me kake so mu ce ne mala? Ya kuma sa. Na'am. Sarka da wannan sharuɗa guda biyu, al-ikhlas wal mutaba'a, wanda sune sharuɗan karban aiki. Wani aiki ake nufi haka? Al-ibadat ko al-mu'amalat ko duka biyun? Ya yi baka bani ansa ba, kar ka bani labari, ansa na tambaye ka. Na yadda ni da kai ba mu da saɓani da juna, ni da kai akan cewa ikhlasi da mutaba'a shine sharuɗin karban aiki. Ni ma na yadda da wannan, akan haka nake kira, akan haka nake fatan in mutu. Duk aikin da babu ikhlasi, ba mutaba'a a cikin Ubangiji ta'ala, ba zai karba ba. Amma wannan ana magana akan al-ibadat ko ana magana akan al-mu'amalat ko duka biyu kan al-ibadat jamil jiddan mun riga mun gama da wannan ni ma na yadda kan al-mutaba'at ake magana kan ikan ibadat ake magana ba mu'amalat ba to sai mai fada abin nabi da kuke so ka tambaya cikin soja da dukkan wani tsarin mulkin da ba Allah ne ya saukar da shi ba ba musulunci bane ba mun tattauna da shi kun taba cewa yara ba boko bane haramun hanyar ce haramun kun taba faɗa musu haka abinda kuke cewa boko kafirci ne boko haramun ne kai kana maganar kaset ni ka tambaye shi yayi karatu a wajen ko bai ba ya ina muka maganar zahiri mun tattauna da mutum kai kuma kana maganar kaset mun tattauna ko mu tattauna ba ka gani abin kamata ba ina ga baka magana kana ana cewa ga inda ga maciji kana cewa ga inda yabi abin da nake so ka gane abin da nake so ka gane kuma sauran jama'a su gane shi asalin mulki na demokarasi da asalin mulki dukkan wani mulki karkace demokaradiya kake dukkan wani mulki wanda ba na tsarin annabta ba wannan mulki ne wanda ya ci karo da addinin musulunci ya saba addinin musulunci ya rage na gyara ya za kai ka gyara shi aiki ne na kai kadai ko na ku duka yanzu misali sai mutum ya rayu a Najeriya har ya mutu ba a yi dokar musulunci ba amma ya mutu da imani ya mutu da aqida ya mutu da tauhidi zai shiga aljanna ko ba zai shiga ba amma ya mutu kuma a kasar da ba ta aiki da shari'ar Allah tare da haka zai shiga aljanna in dai ya mutu da imani ya mutu da aqida duk da kasar da yake ciki ba a aiki da dokar Allah madalla saboda ya kawo dokar ba aikin sa bane da shi kadai aiki ne namu na mu duka to abinda su matasan ba sa ganewa da wanda suke dora su akai akwai bambanci tsakanin aiki namu na mu duka da aiki na wani ni kadai in ban yi sallah ba ni kadai in ban yi azumi ba ni kadai in ina bokanci ni kadai ina tsubbu wannan koda daular da nake ciki ta musulunci ce makoma ta ita ce wuta ni kadai in bana shirka ni kadai in bana bid'a ni kadai in ina da tauhidi ni kadai idan ina da imani koda daular da nake ciki a America sai inda dudubu shike a Isra'ila ne na mutu zan shiga aljanna to tunda haka ne menene abin da ya kamata mu baiwa muhimmanci cikin abin da yake naka na kai kadai da zai gyara aqidarka da imaninka da abin da naku na ku duka in ina da awa ɗayan da zan yi kyauta da ita in koyar da mutane ilimi a matsayin sadaka jariya ya kamata minti 50 ko 45 ya zanto cewa kan dora mutane akan kowa yadda zai fita shi kadai kwata akan abin da ya shafe mu duka saboda abin da ya shafe kai kadai zaka iya zai iya za ka iya yi amma abin da ya shafe mu duka sai ka samu abokanan yi tunda annabi Lutsu da bai samu abokanan yi ba wai da Allah ya turo masa malaiku
annabi Shaibu da bai samu abokanan yi ba sai ya amfane da ƴan kabilarsa wanda ba su yadda da shi ba amma sun yadda su ba shi kariya tunda suna kabila ɗaya da shi su kansu kafirin da suka kafirce masa suka ce ma nafqahu katiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa wa laula rahatuka larajamnak ba dan kana kai dan dangi bane da mun jajjefe ka ma'ana akwai abin da dole sai na samu magoya baya sai na samu mabiya sai na samu an yadda da ni to kuma adalci ne kana da wanda kai karatu a wurin su kana da wanda sa'anninka ne kana da wanda suka fi ka dauka kai kadai din nan ka fadi fahimci gaskiya dukkan sauran kuskure suke yi wani wahayi ya tabbatar maka da wannan dole a nan gurin a matsayina na Ja'far akwai wadanda suke sa'annina ne a fagen karatu akwai wanda sun fi ni karatu akwai wanda suke kasa da ni wajen karatu to in hada da sa'annina wajen karatu da waɗanda suka fi ni wajen karatu da waɗanda na fi wajen karatu duk in ɗauka gaba ɗaya na fi su hankali na fi su bincike na fi su nazari na fi su sanin ya kamata wannan hauka ne ko hankali ai ban yi wa kaina adalci bai danne haka in ɗauka ni kaɗai na fahimci gaskiya shi fa wannan abin da ya ɗauka shi kaɗai ya fahimci gaskiya a Maiduguri sun taru da dukkan malamai sun tattauna ciki har da su Sheikh Muhammad Abba Aji, a ciki har da su Sheikh Imam Ali Gabsiya, limamin university da sauran waɗanda ka ce sa'anninsa ne, duk sun haɗu sun tattauna. Ɗaya kenan, mun haɗu ne da shi mun tattauna, mun haɗu ne da shi da Malam Abdulwahab mun tattauna, mun haɗu ne da shi da Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo mun tattauna, ya haɗu da ɗalibai a jami'ar Madina an tattauna, mun haɗu ne da shi da waɗansu ya fi a ƙirga. A cikin haɗuwar wallahi wallahi akwai lokacin da zai ce ya yarda ya yi kuskure, amma ba zai iya zuwa ya faɗa ba. To me kenan wannan? Kuma ni abinda na fahimta, ni dai abinda na fahimta, dole akwai wata makida da waɗansu abokanan adawar musulunci suke yi, suke amfani da ire-iren waɗannan mutane ko sun sani ko ba su sani ba. Saboda me? Na san lokacin da ɗaya daga cikin su je Saudiya ya daɗe yake dawowa, daga Umara yake dawowa har sai da kai aikin haji. Na san lokacin da aka tattauna da shi da waɗansu jami'an gwamnati na jihar Borno kan cewa yadda zai rubuta ababen nan da ake cewa ya ce ba ra'ayinsa bane ba, yace yadda zai rubuta. Na ce kar ka rubuta kai kadai, ka samu wani masanin shari'a don kar kai kalmomin da za a daure ka da su, ka faɗa masa bukatunka, shi kuma ya rubuta da yare na lauya, tunda an yadda ka ɗauki lauya. Ya nemi cikin wanda suka je aikin haji lauya ya rubuta da amadadinsa, yadda da lauya ɗin shi ko musulunci ne ko kafirci ne. Lauyan ya rubuta, aka gabatar da takardar. Abinda yasa nake ganin akwai wani abu a ƙasa wanda ko dai zai bayyana nan gaba ko dai bin Allah dai kawai ya fi sani. A lokacin nan ana tafakon dukkan jirgin saman da ake jin zai sauka, amma ya zo ya sauka ba a yi komai ba. Wanda ke nuna kona ba ƙasa, kona ba ƙasa. Ni dai na tabbatar akwai abubuwan da in ma yanzu lokacin faɗin su bai bi lokacin faɗin su zai nan gaba. Ka tambaye wa mutum ƙofofi da dama ne samu ya bayar da uzuri tsakanin shi da Ubangijinsa. Amma ire-iren waɗannan ababai da ake yinsu a matsayin yayi, duk wanda ya karanta tarihi na guguwa irin wannan duk ta sha tasowa. Amma abin da ya faru shine fa amma zabadu fa yazhabu jufa'a wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard kazalika yadribu Allahu al-amsal. Duk kunfa da yake a matsayin kunfa, iska za ta yi gefe da shi, abin da zai amfani mutane shi zai tsaya. Ubangiji ta Allah baya kyale mutane cikin rudani, baya kyale mutane cikin rudani. Fatanmu shine da roƙonmu shine, ya Ubangiji, duk wanda yake kan gaskiya da gaske yake addinin ka yake so ya waya hidima, kuma da gaske yake wannan manufar ce a cikin zuciyarsa, kuma da gaske ne hujjar shi ta fita sauran, ya Ubangiji ka taimake shi kowane ne.
Amin.
Ka taimake shi kowane ne.
Amin.
Duk wanda yake kan ƙarya, ya Ubangiji, so yake kawo rudin kwakwalwa cikin mabiya addinin musulunci, a yi amfani da shi don a cutar da mu, kuma ƙarya yake bayar da hujja, ya Ubangiji ka karya shi.
Amin.
Ya Allah ka wargaza aniyarsa.
Amin.
Shi kenan magana ta kare. A karan fari wa'azi za a yi masa faɗakar da su, yana son ƙarka da aure sai ka faɗakar da su. Wannan aƙida da ka ɗauka aƙida ce wadda take buƙatar gyara, dan ba ka da hujja ko a cikin Alƙur'ani ko cikin hadisi. Duk abin da za ka ja wani aya ba zai goyi bayan ra'ayinka ba, sai in kai masa mummunar fahimta da mummunar fasara. Duk abin da za ka ja na hadisi ko ya zanto babu shi ma hadisin da'ifi ne ba sahihi ba, ko kuma ya zanto sahihi ne kai ne kai masa mummunar fasara. Saboda haka ya dace da son zuciyarka. Wannan a karan fara za a ja hankalinsu, don kamar yadda na faɗa a ɗazu, ni abin da ne na bincike na ya nuna mu, abinda gogayya ta da sauran ƴan uwa ya nuna mu waɗannan mutane da akidansu aka waɗanda suke kan wannan akida ba kashi biyu ne ko dai mabiya wanda dan su ake su suna yin abin da kullu ikhlas kyakkyawan niyya cewa gaskiya suke nema ko kuma shugabannin da ke sama waɗanda son zuciya ne tsabagen ya bayyana akan harsunan waɗansu dama daga cikin su dan babu yadda za a tattauna da mutum in ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah ya yarda yanayin addini dan Allah ka tattauna da waɗanda kai ka san sun tsara ka fahimtar addini su gyara ma kurakuranka ka yarda a gaban idansu sannan kuma ka je gaba ka ci gaba da yaɗa wannan kurakura wannan ba mu yin wannan sai mai sai son zuciya ba mu yin wannan sai mai son zuciya ba abinda da cewa wani daga cikin malaman su kenan su masu wannan akida na ce tsakaninka da Allah a Maiduguri ko a Kano ko a arewacin Najeriya kai ne ka fi kowa ilimi da tsoron Allah dole yadda ko wanda ya fi shi ilimi ko kuma wanda ya fi shi mai tsoron Allah sannan akwai wanda ya yi daidai da shi akan ilimi akwai wanda ya yi daidai da shi akan mai tsoron Allah nace lissafa waɗanda suka fi ka ilimi da tsoron Allah a arewacin Najeriya gaba ɗaya za a samu mutum nawa kaman goma mai shuru dan baya sanya kuɗa da dai nace masa to mu kwatanta mu kimanta ni da kai za a samu dozin biyu ko dozin uku ya gyaɗa kai ba zai yi magana ba saboda baya son ya tabbatarwa kansa abin da zai daure nace abin da zaka ce mu yi i ko a'a dan da baki ake magana ba da gyaɗa kai ba sai ce eh gaskiya za a samu su kai dozin biyu wanda sun fi shi ilimi sun fi shi tsoron Allah da shi to da kyau to sai kuma wanda suke sa'anninka ne wajen ilimi da tsoron Allah kai da su matakin ilimin ku daya tsoron Allah ku daya su kuma za su kai dozin nawa tunda dai wanda suka fi ka dozin uku ne ya kamata sa'anninka a wannan fagen kuma su kai dozin nawa yace za su kai dozin shida ko bakwai yace gaskiya za su kai nace to kuma dukkansu da wanda suka tsara kan kaga wannan ƙarya ce ni na tabbatar wanda suka fi ilimi ba za su kirgu ba na tabbatar a arewacin Najeriya wanda suka fi ilimi da tsoron Allah ba za su kirgu ba to amma dan sallama aka haka da cewa tsakaninka da Allah tsakanin wancan dozin uku da sun fi ka ilimi da tsoron Allah da waɗannan wajen dozin bakwai wanda kanku ɗaya wajen ilimi da tsoron Allah kuma duk ka ɗauka kai kaɗai ka fahimci daidai su suka fahimci kuskure duk wata aya ta cikin alkur'ani kai ne kaɗai ka fahimci daidai ɗinta su kuma duk abin da suka fassara kuskure ne yace gaskiya ba zai yiwu ba da shi to kaga anan gurin nauyin da ke kanka shine yadda ka nuna ka fahimta anan kuma dole ka je ka tara mutane ka faɗa musu dan kai mu zo mu magana ne da kai a ɗaki sannan ka je waje kuma ka faɗa wani abu daban yace insha Allah zai yi wallahi tallahi bai yi ba mutane da dama sun tattauna da shi cikin ɗaliban ilimi shi ilimi wani abu ne wanda yake ba ya da daɗi wani lokaci ka kai mutum ƙarshe saboda karka fita daga ladabi na ɗalibin ilimi ko mai da'awa ka shiga bayani irin na wanda suke gama garin mutane amma akwai maganganun da mutum ya kamata ya faɗe su sai dai abin da ya ladabtu da shi cikin abubuwan da malamai suke faɗa a ladabin da'awa da ɗalibin ilimi bai kamata mutum ya faɗe su ba amma akan baiwa mutum wani lokaci kimar da bai kai a bashi ba ko ta tsoron Allah ko ta ilimin bai kai a bashi ba kwata-kwata amma tunda wani yayi malam da shi sai ka bi shi a hakan cewa shi malam din ne har ka ga iyakacin gudun ruwansa ina fata an fahimta amma wallahi tallahi su dama akan baiwa mutum kimar da bai kai a bashi ba dan abin da ya sa mu yanzu karatu muna daukar shi ne a wulakanci saboda kowa na iya samun su cikin ruwan sanki yanzu haka tafsirin nan da aka yi malam Ahmad ya jabaki Jafar ya fassara wani na iya samun kasafin ya zai haddace gobe shi ma ya kafa darasin tafsiri ya maimaita duk abin da aka maimaita a nan amma da wani yaren daban ya gabatar ya jinkirtar kuma jama'a su yi kabbara to sai ga cewa ya nuna wani zai samu hudubar wani malami shi ma zai haddace ya kirata shi sai ya je ya faɗe sa wani ya ji kasa ɗin wani malami da aka yi wa'azin ƙasa sai ya je ya kira ya haddace ya yi ta ji ya yi ta ji har sai ya haddace shi ma wata gari zai kafa nashi a wani wurin in kai ka zo kaya na kofar Gombe shi kuma tana za ta yi can wurin wajen bakin kuru ko wani waje ya ɗan samu wani lungu ya shiga shi ma ya yi nashi shi kenan magana ce ta kabbara a yi masa kabbara shi kenan ya riga ya kai to wannan daukan ilimi ba daga hannun malami ba kai tsaye, daukan ilimi daga kafir, sannan daukan ilimi daga ar-rafa'il, waɗanda masu larabcin zamanin suke kiran su sandwich, wato kamar sandwich ne kawai, wato ba abinci bane ba na cika kosi ya dan kashe maka kolar yunwa ne, wato ba littattafai bane da za su baka ilimi, littattafai da za su dan baka wata wayarwa. Sai mutum ya samu irin wannan ƴan rasalin, ƴan ƙanana littattafai masu shafi 7, shafi 10, shafi 15, shafi 50, ƴan ƙanana da waɗansu malami suka ɗauka suka yi fatawa akan wata matsala ɗaya, ko yi rubutu akan wata matsala ɗaya, sai mutum ya haddace shi an tara ayoyi da hadisi a kai, shikenan ya riƙa cewa Bukhari ya rawaito, Muslim ya rawaito, bai taɓa ganin inda hadisi yake ba cikin Bukhari. Inda za ka ce da ka ga wuri ka ce hadisi kaza Bukhari ya rawaito, ba za ka bar nan gurin ba, ga sai Bukhari na munamin inda hadisi yake, wallahi ba zai iya nuna maka ba, bai san babin da yake ba. Sai in ya koma wannan dan karamin littafin ya sauka kasa ya ga malamin a hasiya ya ce Bukhari kitabul iman hadisi na kaza, idan aka yi rashin sa an yi tuntuban alƙalami ko wajen madaba an yi kuskure yadda ya gani a rubutu shi zai faɗa. Wannan fa shine ilimin da ake da shi, ya ce Bukhari ya rawaito amma bai taɓa buɗe Bukhari ya karanta ba a wajen wani malami, Muslim ya rawaito bai taɓa buɗe Muslim ba tunda aka haife shi ya karanta a wajen malami, ko babu ɗaya ba babukan Muslim gaba ɗaya. Amma kamar da yan ƙananan littafi da ake sarrafa a bakin masallacin Juma'a, wani malami ya rubutu akan at-tauba, wani malami ya rubutu akan al-ikhlas, wani malami ya rubutu akan abin nan, sai ya harhaɗa waɗannan sai ya haddace, shikenan shi ma ya zama malami. Yara da suka taso waɗanda su dama ba su da wannan matakin ɗan abin da ya yi, to shikenan sai su mayar da shi daidai yake da kowane malami a duniya. Amma in za ku tattauna, ku yi tattauna magana ta ilimi. Magana ta ilimi ɗaya daga cikinsu ya je suka zauna ɗalibai suka kai shi bango ya rasa inda zai faɗa, aya zai kawo a cikin ayoyin su fitar masa da ka'idojin ya rasa inda ya sa kansa, sai zai tara jahilai yake ce musu ni na je ina kawo musu aya su suna kawo mun qawaid. To ai sai da qawaid din zaka fahimci ayar, in ba qawaid din ya zaka fahimci ayar kai. Haka kwanaki ire-iren su na je mubi zan yi kwana biyu a garin, a daren farko ne wa'azina na gama, to a cikin tambayoyi sai aka mai irin wannan tambayar, sai na yi bayani, da na yi bayani na tashi sai suka ce ai dan labari aka bayar. Zan yi kwana biyu a garin, a daren farko ne wa'azina na gama, to a cikin tambayoyi sai aka mai irin wannan tambayar, sai na yi bayani, da na yi bayani na tashi sai suka ce ai dan labari aka bayar. Kwatance ne, ba aya ba hadisi. Sai masu tsegumi suka zo suka faɗa mun, ka san akwai na akwai masu tsegumi, in an faɗi alkhairi akan ka ba zai kai gare ka ba, amma an faɗi sharri sai ya zo, ka zauna a gida sai ya zo, kar ka sai kana ɓata lokaci. Washe gari shikenan sai na je na zauna a kofar sarki na kallon agogon da na fara karatu, sai da na yi kamar awa ɗaya da minti 15 sai na tambaye su ce aya nawa na ja, ba wanda ya iya lissafa adadin ayar da na ja, ni ma ban san adadin ayar da na ja ba, na ce to yau kuma kwatance ne ko kuma akwai aya. Je kun ce kwatance.